sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rago barkanku da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfin Hashim Gumel tare da Muhammad Ibrahim kware da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shiri. Daga ranar Asabar 24 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin zamu duba yadda ake hada-hada a kasuwar dabbobi a jihar Maradi. A daidai lokacin da babbar sallah ke karatowa. Daga nan Ibrahim Kalma ke garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaice. Amma fa duk sai mun fara shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniyar. Yawal Umar Saliyo suka kada ƙuri'a zaben shugaban kasar inda shugaba Julius Maada Bio ke neman zango ne biyu. Zaben ne yauna zuwa ne yayin da kasar ta Saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara. Bubakar Kwante wani matashi dan shekaru 27 ne daga yankin Wellington a gabashin Freetown babban birnin kasar ta Saliyo. Ya ce ya je rumfar zabe tunda sanyin safiya. Inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i hudu gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. Saliyo dai wanda ke jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa a tsakanin shekarar 1991 zuwa 2002 biyo bayan barkewar yakin basasa kana daga bisani annobar cutar Ebola ta yi wa kasar kacakaca kimanin fiye da shekaru 10 da suka shuɗe. Wasu ƙarin al'amura da suka zama kalubale ga ci gaban tattalin arzikin kasar ta Saliyo su ne annobar cutar corona a shekara ta 2020 da kuma barkewar yaki tsakanin Russia da Ukraine, lamarin da ya ƙara farashin kayayyakin abinci a kasar wanda ta dogara da kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare. A yau Asabar shugaban Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi dakarun ƙungiyar sojojin haya ta Wagner inda ya ce bijiro umarnin kwamandojin kula da ayyukan sojojin amanar ƙasa ne, yana mai cewa za a hukunta duk wani jami'i da ya yaƙi muradin Rasha. A wani jawabi ta kafar talabijin shugaba Putin ya yi alƙawarin ɗaukar matakan da suka dace wajen daidaita al'amura a birnin Rostov da ke kudancin Rasha inda kwamandan dakarun ƙungiyar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce jami'ansa sun kama cibiyoyin sadarwa mallakar sojoji. Dama dai tun fari Rasha ta ce matakan dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba da kankama a Moscow bayan da kwamandan na Wagner Prigozhin ya sha alwashin kifar da shugabancin rundunar sojojin kasar ta Rasha. Sai dai Rasha na ci gaba da kira ga mayakan kungiyar su yi watsi da shugabansu da kuma aikace-aikacen kungiyar. A wani labarin kuma jami'an kungiyar tarayyar Turai na goyon bayan shawarar amfani da kudaden kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa Ukraine da sake gina kasar. Sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar Turai din inda a cewar sa matakin na iya shafar takardun kuɗi na euro da kuma yanayin hada-hadar kudade a nahiyar Turai. Alhazai daga kasar Sudan mai fama da rikici na kasa mai tsarki inda suka dukufa wajen addu'o'in kawo ƙarshen hare-haren yaƙi da kasar ke fama da shi kusan watanni uku da suka gabata. Azantawa da shi Kamal Kabashi daga lardin Darfur wanda ya isa Saudiya domin aikin hajjin bana na fatan wanzuwar zaman lafiya da lumana a Sudan. Kamal na cikin mutanen da aka cilla rokoki a gidajensu a yankin kudancin Darfur makonni da suka gabata. Kuma ya tsallake rijiya da baya yayin da mayakan kungiyar RSF da na rundunar sojojin kasar ta Sudan ke fafatawa. Kamal Kabashi tare da mai ɗakin sa da yaransa guda biyar sun tsallake hare-haren kana daga bisani suka tsere zuwa El Fasher babban birnin lardin na Darfur inda suka samu mafaka. Ana shan labarun ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau Asabar bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong din. Kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin ba da ɗauki ga fasinjojin da matuƙa jirgin. jirgin mai dauke da fasinjoji 293 da ma'aikata 17 na kan hanyar sa ta zuwa birnin Los Angeles ne na Amurka. Sai dai rahotanni sun ce 11 daga cikin fasinjojin sun samu raunuka kuma aka yi musu magani a asibiti dake kusa kafin daga bisani a sallame su. Pakistan ta yi watsi da kiran haɗin gwiwa na Amurka da India da ke neman Pakistan ɗin ta ɗauki matakin masu kitsa aikace-aikacen ta'addanci akan iyakoki. A wata sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar a fadar White House ta shugaban Amurka a ranar Alhamis da ta gabata bayan wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da Prime Minister India Narendra Modi. Shugabannin biyu sun yi Allah wadai da hare-hare da suka kira na ta'addanci akan iyakoki. Sannan wata bukaci Pakistan ta dauki matakan gaggawa domin tabbatar da cewa babu wani yanki da ke karkashin kulawarta da ake amfani da shi wajen kai hare-haren ta'addanci. Sai dai Pakistan din ta bayyana wannan kira na Amurka da India a matsayin lafazi mara tabbas wadda ka iya gurgunta kyakkyawar fahimtar jama'a kan al'amura.
Muhammadu Ibrahim Kwadike ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, matsalar tsaro da ta matsin tattalin arziki da ake fama da su a jamhuriyar da dama da wasu kasashe makwabta sun kawo masu kasuwancin dabbobi a babbar kasuwar dabbobi ta garin Agiye da ke cikin jihar Maradi Cikas. A shekarun baya dai kasuwar ta Agiye ta yi fice wajen gudanar da kasuwancin dabbobi musamman ma a daidai wannan lokaci na gabanin sallar layya, inda abu na masu kasuwancin dabbobin ke kokawa da karancin ciniki kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Yusuf Abdullahi daga Yamai.
Irin yadda hada-hadar kasuwancin dabbobi ke gudana kenan a kasuwar dabbobi ta garin Agiye da ke da tazarar nisan kilomita 80 daga birnin Maradi na jamhuriyar Nijar. Kamar kowace shekara a daidai wannan lokacin na shirye-shiryen sallar layya, a bana ma wannan kasuwar ta cika makil da dabbobi.
Akwai akuya, akwai rago, akwai tsinja, duk ana samu. Na tsunan kasuwa Agiye akwai su. Akwai ragon 130, akwai 140. Daga nan yau kasa hannun na 60, hannun 70 akwai, hannun na 150 akwai biyu, yau ji akwai.
A kowace shekara a daidai wannan lokacin, kasuwar ta dabbobi ta garin Agiye na samun tururuwar baki na kasashen Afirka da dama, musamman ma na tarayyar Najeriya da na kasar Mali. To sai dai a bana al'amarin ya sha bamban.
Yan Najeriya ba su zo ba, dalili na farko akwai matsalar tsaro. Na farko kenan. Na biyu kuma akwai kasashen da ake hita da su, kintu ma Ghana, nan ma akwai matsala. Akwai harkar Mali, nan ma akwai matsala.
To ko ya al'amarin yake a bangaren masu sayar da manyan dabbobi musamman ma shanu?
Kaso bana dai. Ba guya ba daɗi. Ba kaga da kamar wannan wanda nake riki. 360 zan sai da shi, yanzu 300 ake sayin shi. Faduwa Najeriya ba a sayi. Su ne abokan cinikin mu, so ba a sayi. Naira ci. Tayi nan. Mun ga tsaya daidai.
Matsalar tsaro da tattalin arziki da ake fama da su a kasashe daban-daban na yammacin Afirka, musamman ma masu makwabtaka da jamhuriyar Nijar, na daga cikin dalilan da suka sa farashin na dabbobi ya zo da sauki a bana a kasuwar ta Agiye. A cewar masaya ko kwastomomi.
Kaga bare yanzu in ka zo nan raguna saboda Allah wato zan sa ake. Gasu nan yanzu duk an kawo su ma sai mai da ake. Ka zo ta kama kamar cikin ƙasa ne ake yin ta. Makwabta ba su zauwa.
To sai dai mai yuyuwa farashin na dabbobi ya tashin gwabran zabi nan zuwa wasu 'yan kwanaki kamar yadda ya kasance al'ada a kowace shekara a jamhuriyar Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Za a iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyi assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bambanta mana ƙarya da gaskiya kan wannan al'amari shin wai da gaske ne akwai wasu ƙasashe irin su Alaska da Russia da dai sauransu waɗanda idan ana sanyi mai tsanani mutum ka iya watsa tafasasshen ruwa sama kafin ya dawo ƙasa wai sai ya zama kankara idan ku haka ne shin yaya rayuwar al'ummar can ta bambanta da tamu mai tambaya Comrade Ahmad Sale na fada da ke jihar Gombe to da farko dai Alaska ba wata ƙasa bace wata jiha ce a Amurka kamar yadda za a ji a amsoshin idan mai tambayar na saurare An dace mun samu tuntubar wani wanda ya sha zuwa irin waɗannan wuraren a Amurka da Russia da Canada da dai sauransu. Ina maganar madakin Samunaka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Kraku wanda ya fara amsa tambayar ta Comrade Ahmad kamar haka.
To, assalamu alaikum masu sauraron mu. To, amsa tambayar Comrade Ahmad a takaice shine wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake a kasashe kamar Russia a haka nan a Canada nan ma America akwai gurare wanda yake jahohi wanda yake su sanyin ma ba a ce komai kamar yadda ka fadi Alaska Alaska ba kasa bace wato jaha ne a nan a America wato kamar yadda ka fadi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokit ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani wa'annan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanye a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zanin kankara in kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san girafi haka zai zama ya zama kankara ya daskare saboda sanyin yayi sanyi saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake wannan ruwa da ka zuba mai zafi yana iya zama kankara nan take ba sai ya dauke ni lokaci mai tsawo ba
to ba daki a sauran kasashen duniya da kaje ka shin ka fuskanci wasu abubuwa masu kama da haka
kwarai da gaske wato na farko dai ina sha'awar zuwa Canada ko yace ina zuwa ina sha'awar zuwa Canada dan ba mu da nisa da Canada a mota ma daga nan America za ta shiga awa shida ne kawai daga garin da nake zuwa Canada To na niyan in je wannan gari na Montreal da Toronto. Ke na niyan in kwana uku ne. A ran da na je koto wato gari da sun safa ma ne na juyo. Dan sanannen tsaban sanyi. Ban san abun yake ba. Kunne na yadda ka san kata ko hannunka zaka ji ba ne a cikin ka ko ka dan ka daukare ne. In kuma ka sa hit a motarka shi kansa hit din sai ka ji yana maka wani irin zuji yana maka zafi.
Wato abun yafi karfin shi.
Yawwa. Kuma ba zuci haka na juyo. To wannan sanyi haka yake a wannan kasa wannan yana ɗaya daga cikin abun da na kalubalanta farkon zuwa na kasan nan sanyi. Wato a nan kuma America din domin mukan je kama kifi lokacin da ake cewa sama din nan wato hutun sama daga wajen jin lokacin kowa turawa na nishaɗi a tafi teku.
Watan Yuni kenan.
Yawwa a je kama kifi. To sai na fahimci lokacin mai kama irin wannan na yanzu lokacin da ake sanyi a teku abin da ya sa ruwan shi baya daskarewa saboda yana da ruwan gishiri-gishiri. Amma akwai rafuka wato ƙorama da sauransu. Inda yake ba ruwan gishiri a cikinsu daskarewa yake sosai. To abin da yake bani al'ajabi wanda ma masu sauraronmu wannan abin su ma zai ba su mamaki. Kankara ta daskare rafin gaba ɗaya kogin ya daskare ya zama kankara. To Allah mai iko kaga a nan ma sai mutum ya ji tsoron Allah. Yadda kifin nan zai rayu. To akan je kamun kifin wannan rafuka. Don wannan abu ya faru. Kwatsam ba sai na je wannan ba na bi masu zuwa wanda suka saba. Wato akan je da jiga. Kamar yadda za ka haƙa rami to haka za ka fasa ƙanƙarar nan. Kuma rafin fuka ji haka za ka hausu kai tafiya a kan shi. Ya riga ya daskare ya zama ƙanƙara.
Ya kuwa Allah.
To sai a je wajen daidai ake wuri. Sai a huda rami sai a zagaya kamar a wani shafaka haka. Sai a fasa. To Allah da ikonsa kifin harken sararin subhanahu suke gani su miƙo kansu su fito daga wannan. To daman abinda ake zuwa don a kama wannan kifaye akwai ɗan irin raga-raga da ake sa sai ka sa sai ka kwarfake su ka samu. Ko kuma akwai wani abu mai kama da mashi sai ka sa sai ka taki kifin sai ka ɗago shi. Na je mun kama kifi mun yi komai sai na je na taka wani ruwan da ke ƙanƙaran ba ta riga ta.
Daskare sosai ba.
A daskare sosai ta ƙarfi ba a kwace ta burma da ni.
Dab. Lalle ka sha sanyi.
Burma da ni da ita Allah da ya tamu kenan na iya ruwa na ɗan yi kai amma da ƙyar na fito yadda ka san an sa na a irin turistin da ke sa gawa.
Lalle ka.
To haka to ka ga wannan masu sauraron mu wani bayani ne nan nake muku akan sanyi. Banda wannan yanzu a ce ka ga a yau din nan ma da za ka sa ruwa a kofi tumbler ka zo ka ajiye shi a wundanka. To ina tabbatar muku masu sauraron mu saboda sanyin da ake mana a nan za ka ga kafin minti biyar in ya daɗe ma minti goma za ka ga kofin da ka sa a cikin wannan ruwa a wundanka ko a bakin kofa ya daskare ya fara zama kankara ya zama kankara.
Wato a nan birnin Boston kenan.
A nan birnin Boston tun ma ba wani jihar makwabciyar mu bane Hampshire. Sai mu sani. To haka nan za ka gani to amma ka ga kamar su Florida su ba san ma abin da ake yi ba.
Eh ko. Da yake Amurka na da fadi sosai.
Kwarai da gaske. Ai shi za ka ce tumbin giwa kamar da ke mu Kano kida ne.
Lalle.
To haka Amurka take.
Idan ku a birnin Boston kuna fama da tsananin sanyi haka ya abun yake kenan a Alaska a yanayi irin wannan.
Wato na Alaska ma ai daban yake. Alaska sai ka sa riguna wanda yake na musamman ne masu kamar tamar waya ake cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba. Wato kamar yadda zaka sa ruwan zafi a flat don kai ya huce. To haka nan akwai wanduna da suwaita da riga hatta pants din da zaka sa akwai su shi ake cewa tamar waya. in ba su ka saba koto za ka
wato rigunan sanyi na musamman kenan ba irin wanda muka saba gani ba
ina shi yasa ko a ransa in mutane suka lura za su ga cewa za ka ga wata irin hula wanda mutanen Rasha suka saka wannan hula ana yin ta da fatan tunkiya wanda za ka ga sun dufe kunnan su annan a alaka da naje wato wannan ulun kaman fatan tunkiyar su ka san ba ina ba nan
da gashi gashi dai kamar ulu haka
za ka ga tunkiya katuwa za ka iya hawanta
haka
kai ka ko ina amma aka fede ta za ka ga naman
ba wani abu bane
naman dan tayi ba naman komai
ikon Allah
duk fatan ne a jiki ne ake yin riga da shi a yi wurin a yi hula a yi wanduna da sauransu duk kana jin sanyi to anan kuma abu mamaki masu sauraron mu zaka gani a wannan alaskan idan ma ka fito waje duk da ka sa wannan kayan in kai magana da kaman wani ni da kai ko muna magana zaka ga hayaki na fita a bakin ka sai ka ce wani maye
lalle ka
saboda abin san ikkan duk da za ta fito da gabatin ka sai ka ga hayaki ne shi
wato wanda ko a Najeriya ma ana ganin haka sai dai irin naku ya ma wuce ma misali
ai wannan fitacce ne za ka gani shi Najeriya da sai amma anan za ka gani ne zahiri da
kamar mota ta tashi
yauwa ga ganin tiriri
iko Allah
yana fita a bakin mutum sannan banda wannan anan boxing din nan akwai wani abu da na taba yin kuskure an yi sanyin nan mota ta rubai da karfe ne jikinta ko kuma fiber to dusan kankara da ta sauka na tafasa ruwan zafi na zo don waka ma jinafi na kuma motar ta ki buduwa komai ya rufe kam na wanwatsa ruwa a kofan domin waiko ta bude ina ai sai ruwan nan da na waka ya daɗe zama ya kankara goskirin ɗin wato jilashin motar ya yi tsawa ya tarwatsa saboda tsawon sanyi to duk irin wa'annan abubuwa nau'i ne na sanyi
haka
na taɓa yin wani bako a Kano ina ce mashi Alhaji tafi a hankali ga shi dogo ba na zo baɗi sunan shi ne amma ba
karka tona wai asiri
ai sai amma an yi zo wannan sirin ya san da shi nake yi yana nan a Kano a kofar ruwa
iko Allah
da ya zo muka daga da shi shi kuma ya yi wani irin shiga sunawa suna ta sha'awansa ya sa irin manyan kaya ɗin nan to ga su nan shi kuma yana ta sha'awar suna sai muka ce Alhaji duk inda ka ga wuri ya yi wani a nan Amerika ana cewa black eye to abin da ake nufi da black eye dusan kankaran ne sai ta narke ta zama kankara ko a kwalta ne ko a hanyar tafiya ne kai ba za ka gane ba kai ba ko ne sai nake ga mishi duk inda ka ga wuri ya yi salon 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 kamar jirage karkata ka da ta ba komai ya ba komai muna tafe da Alhaji kofar ruwa ya aka yi ya aka yi ina tafe ina tafe ina ta magana ne kadai a sai ya riga ya zube
ikon Allah
san sai ya kwashe shi ya zube a kasa
ayya
wai ga wannan ne sai ga in ya yi yunkuri da kaji kuma da ka da su irin sai
sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin madakin samu naka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Krako wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalaba Sigarwa ke cewa huta lafiya.
A gai da Malam Ibrahim kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Sauran VOA shirin muryar Amurka tare da ni Madina Dauda akan al'amura daban-daban na rayuwar yau da kullum, siyasa, zamantakewa, harkokin tsaro, kiwon lafiya, ilimi, harkokin matasa da gudanarwa na rayuwar al'umma. Sauran VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka domin ilmantarwa, faɗakarwa da isar da muhimman sakonni a gare ku. Sauran VOA tare da ni Madina Dauda daga tashar ku mai farin jini muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
yau al'ummar kasar Saliyo suka kada kuran zaben shugaban kasa inda shugaba Julius Maada Bio ke neman zango na biyu zaben ne yana zuwa ne yayin da kasar ta Saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara kungiyar tarayyar Turai na goyen bayan amfani da kudaden kadarorin Rasha da aka rufe a bankuna kimanin dala biliyan 230 wajen tallafawa yakin Ukraine da kuma sake gina kasar sai dai babban bankin nahiyar Turai ya ja hankalin hukumar kula da ayyukan kungiyar tarayyar Turai game da hakan saboda a cewar bankin matakin na iya shafar takardun kudade na euro da kuma yanayin hada-hadar kudade a nahiyar Turai rawatanni daga Hong Kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin Cathay Pacific sun tsallake rijiya da baya a yau asabar da safe bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na Hong Kong kafar labaru ta RTHK ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai dauki ga fasinjoji da kuma matuka jirgin
masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai aka sanshe da mu da karfe shirin na safin gobe lahari inda zamu kawo muku wani sabon shirin za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook yanzu amaridin Muhammad Ibrahim Kwari da yake yana kawo shirye-shiryenmu na yau da Salamun Abu wanda ya hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Patrick ni sarki Hashim Gumel ke cewa muka tsaya lafiya assalamu alaikum.